الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة مرجعها إلى النار. Yawwa masu albarka da muka haɗu a farfajiyar wannan masallaci, masallacin matasa da ke nan wannan unguwa, wato unguwar Rijiyar Barga da ke nan cikin garin Argungu a wannan jiha ta mu da albarka, jihar Kebbi. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda ke gudana a cikin wannan wata mai albarka. Kamar yadda kuma nake tare da ni akwai rusboki na ɗaliban ilimi da dattijawanmu da kuma ƴan uwa da muke tare da su abokan da'awa. Yau muna ranar Larba, muna takwas ga watan Ramadan, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya yi daidai da yau muna 25 ga watan biyu miladiya, haihuwar Annabi Isa ɗan Maryam Isaha shekara ta 2026. Yan uwa, in ba a manta ba, jiya Allah ya kaddara muna cikin wannan sura, Suratul Mu'minun. Mun yi karatu a cikin wannan sura har muka kawo aya ta 16, wanda shi ne ƙarshen bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a kan abin da ya shafi siffofin mu'minai. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga wani nau'i na daban. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فخلقنا العلقة مضغة
ta goma sha shida aya ta goma sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata mana asalin halittar babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ce wa laqad khalaqna al-insana haqiqa mun halicci al-insana malamin kace Adam ana nihin abad bashar Adam alaihi salatu wassalam wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nihin annabi Adam baban mutane shine Allah ya kira yanan da ma'anar al-insan wa laqad khalaqna al-insana Allah ya haƙiƙa mun halicci babanku annabi Adam alaihi salatu wassalam mun halicce shi ne min sulalatin min tin wato daga tsantsar laka ko kuma tafo wato sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi nau'in kasa mafi kyawu ya tashi ya tankaɗe ya rairaye to da wannan ƙasar dai ko da wannan lakar Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci babanmu kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce mun halicce shi ne min sulalatin min dinin mun halicce shi daga tsantsan cabo tatacce daga cikin cabo a nan ana jan kunnen ɗan adam ya san cewa ga tushensa abinda aka halicce shi ne da Allah ya ga dama wajen halicci annabi Adam yana iya halittarsa da azurwa ko zinari amma Allah bai halicce shi da wannan ba sai Allah ya halicce shi daga turbaya saboda a nuna ma ɗan adam asalin halittarsa ba halitta ce wadda aka cewa mutum ya dinga jiji da kai da tinkawo da wani alfahari ba asalin halittar babansa annabi Adam alaihi salatu wassalam ga abinda aka halicce shi da shi to bayan da Allah ya halicci annabi Adam da wannan tsantsar turbaya Allah ya summa ja'alnahu sannan sai muka sanya shi wato ɗan adam kenan wato zuriyar annabi Adam alaihi salatu wassalam sai Allah subhanahu wa ta'ala ja'alnahu ay khalaqnahu sai muka halicci ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam mun halicce su ne daga nutfatan wato mani nutfatan wato dugon mani da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya bada wannan labarin a cikin suratul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala yace ayahsabul insanu an yutraka suda
ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakul nutfatan min maniyyin kunna
gaskiya
thumma ja'al
ثم
كان علقة فخلق فسوى
تعالى أولا سورة سورة القيامة الله سبحانه وتعالى يتي أيحسب الإنسان يلزم جنة ثماني معنى جائع النبي آدم نعم آدم ينا ثماني أن يترك صدى الله يكالي حكا نكراز لباب شريعة باب لوكا wanda ke irin wannan tunanin to cire maka dan adam Allah ya halicce mu kuma ya samu da doka ya samu da tsari ya samu da umurni ya samu da hali ya samu zulmi duk inda yake dan an ga ce ga doka an sa shi kowa tantantar yayi aiki da dokar saboda me ya saba da dokar Allah wanda ya saba aiki da dokar Allah to wace doka za ta bashi wahala babu ta yasa musamman wani lokaci mu masu addini almajirai sai haka wasu dokoki muna sakaci da su to in jami'an tsaro su a kama sai ce a ga ta mana hada kuna gaza me yasa suke cewa haka da da ta ba da ku da kun ka saba da umarni a umarce ku ko har ku bi doka a hale ku faru kuma yanzu aka sa doka ku taka doka da wannan kuma kiyaye duk mutum wanda ya san kai in aka ce ga tsari da doka wanda masallacin nan suka sa cewa duk wanda ya shigo ya kace waya ce kawai ne kamar waya kan kawai in har ta yan ku gabata an kawo magana sai ka ce a kawo ma aya ko hadisi wannan kawai ce domin mi samar da natsuwa ga masallata in ana sallah al'umma na san kowa ya samu natsuwa cikakka lokacin da ake sallah to sai zan lokacin da waya kake ringin za su sau hankalin mutane ga sallah da suke yi kenan wannan ya zama wani abu na wanda yake ya saba shari'a dan shi da kowa ya rage waya sai doka ce masallaci ba mutum masallaci kowa ya yarda to ka zo da waya ka bude in dai ba bisa kuskure ba a tsammanin ka tare waya a tsammanin ka sa ka fayyada sai dai aka samu aka san haka to wannan kuma ka gani ba abu ne wanda ka saba da shi ba abu ne wanda larura ta samu ka tsori haka ke waya kuma kashe wayar lokacin ba a cewa ka zo da wani aiki wanda zai lalata sallah ta dan mutum na sallah an kira shi ta waya yayi sauri ya da waya ya kashe ko ya sa ta sayar wani aiki ne amma kuma ba aiki wanda aka cewa yayi yawan da zai yi ta sallah ta ba to da haka mutane su kula da wannan Allah subhanahu wataala yace yanzu mutum na tsammanin mutane shi haka kawai yayi ta abin da ya ga dama babu wata doka ya Allah ya ce alam ya kunu dufatar a ce bai kasance dubon maniyi ba bai kasance da dufatar min maniyi wato wani dubo na maniyi ba a lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa dukkaninmu nan kafin mu zo duniyar nan sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta maniyin iyayenmu maniyin uba na miji da maniyin uwa mace su biyu za su haɗu idan suka haɗu akwai mala'ikin da Allah ya wakilta ga mahaifa shi wannan mala'ikar nan ɗaya yake inda mahaifa kowace kiyama duk wani namijin da ya tsaru da iyalinsa kanin maniyin ya daga cikin mararta cikin mahaifarta sai maniyin ya tsaya wani wuri inda wannan mala'ikin zai tsaya ya kula da shi ita kuma nata maniyin in ya zo sai wannan mala'ikin ya haɗa waɗannan maniyan guda zai ce ya rabbi nutfata Allah yanzu ga dubon maniyin wane ga dubon maniyin wance in Allah ya yi zuhi wannan dubon maniyin ya zama halitta sai Allah ya ce wannan dubon maniyin a haɗa shi a sa in cikin 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 mahaifin wannan bakar zai ce to ya ubangiji yanzu ga shi ya zama dubon maniyi tana ce to a bashi cikin mahaifarta kwana 40 yana dubon maniyi ka san sanda an kai haka ba ka sani ba Allah ya wannan ayi dubon maniyi ya kwana 40 yana cikin wannan yanayi tare da kulawar wannan mala'ika ne shine yake cewa wato alam yakun nutfatan min maniyyin yumna sai ke summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa daga nan sai Allah ya halice shi tare da jini yasa ne yace summa ja'alnahu nutfatan sai muka sanya shi dubon maniyyi fi qararin a cikin wata matabbata ba da duka ce abinda ake da qararin anan ay fi rahimil mar'a a cikin wato mahaifin mace matin tabbatacciya ita ba wannan wuri wani wuri ne da Allah ya ba tsaro na musamman ya ba shi kariya na musamman wanda ake fasihun maniyin ya zauna cikin wannan wuri har kwana 40 Allah ya summa khalaqana nutfata alaqatan daga nan Allah ya sannan bayan yayi kwana 40 dubun maniyi yadda aka zo da adafi da mi da summa don ba lokacin da maniyin kawai ya zo ba za a kuma zaran jini a'a Allah ya summa khalaqana nutfata wannan dubon maniyin bayan ya kwana 40 sai muka halince shi ya koma alaqatan taren jini taren jini yana nan taren jini ya zauna cikin cikin bayan wannan matar taren jini kwana 40 Allah ya ce wa khalaqana al-mudghata wa khalaqana al-alaqata mudghata Allah ya ce muka halicci wannan taren jinin ya kuma mudghata wata tsoka kana digon mari kwana nawa kwana 40 ka dawo taren jini kwana nawa kwana 40 nawa kenan kwana 100 e kwana 80 Allah ce sai wannan taren jinin sai muka halicce shi ya koma mudghata ya tsoka tsokar da kamar kimanin ya tsoka da kana isa ga baki ka dawo duk gaba ɗaya aka tattara wannan jinin ya dawo wannan mudghata yasa za ka ga in mace ta yi farin ciki sai a ga wani abu haka tsare-tsare kamar tsokar nan lokacin mutum bai riga ya zama mutum ba yana da ɗigon maniyyi ya koma jini yana nan jini ya koma tsoka shi ne ma'anar ba halakka da alaƙata mazogatar muka halarci wannan tsarin jinin ya dawo mazogatar wato wata ƴar tsoka lugumata adari ma yamdahu wato kawar misalin tsokar da mutum ke iya tattaunawa ba halakka da mazogatar izama Allah ce ita kuma wannan tsokar sai muka halarce ta ta dawo izaman abubuwa kadiba kana ɗigon maniyyi ka dawo taren jini ka dawo tsoka sannan ka dawo ƙashi duk lokacin da an kai wanga aikin baka san san da an kai wanga aikin ba amma yanzu saboda mutunci irin na ɗan adam wai ɗan adam yake ganin ba Allah ka bada arziki ba wani ka bada arziki Allah da ya rene ka cikin cikin mahaifiyarka kana ɗigon maniyyi ka dawo taren jini ka dawo tsoka ka dawo kasuwa yanzu bai sai da zai baka arziki ba wani zai baka arziki kaga wannan wauta ce irin ta da'al sannan wanda aka halitta da irin wannan matakayyar na zangon yana kaza ya dawo kaza yana kaza ya dawo kaza shine zai dawo zai ce zai wa Allah subhanahu wata'ala girman kai aka dogo ta Allah kaga wannan mutum da yawa kansa tunani bai kyawo ba shi ne Allah ya ce daga nan wannan tsoka din wadda muka halarci mutum ya dawo ƙashi da Allah ya ce faka saunar izama lahama sai muka lullube wannan ƙashin da nama bayan ka dawo ƙashi sai Allah ya sa wannan ƙashin ya lullube shi da wanda nama jiki aka fara gina halittarka aka fara tsara yadda halitta ka za ta kasancewa duk lokacin da Allah ya ce wannan aikin babu wanda annan ba wanda ya kama masa shi ɗaya ya aiki bai da wani wanda ya kama mai aiki shi ne ya fi juya halittarka daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza duk shi ya wannan aikin a lokacin mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa bayan Allah ya gama halittar mutum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa wani connection ya ja cibiyarsa aka haɗa da bututun inda mahaifiyar ke cin abinci to daga nan yanzu nan za ka dinga duk sarrafa ci abinci sai abinci ne kuma ya kawo maka amma ta cibiya wannan abinci yana shiga da ita cibiyarsa duk sarrafa ci abinci in ta ci abinci mai ƙwari to kai ma za ka ci ƙwari yasa ake son idan mace na da juna biyu to a dinga kulawa da ita ta musamman kulawa ake ba ta musamman na ɗaya a kula da ita da zuwa asibiti wajen yin awo a tabbatar da lafiyar abin da ke cikin ciki sannan a kula da ba ta abinci mai gina jiki wanda za ta dinga ci a kula da ba ta irin nau'in abincin da ta ji tana da buƙata tana domin idan ba a ba ta ci ba fa ba za ta ci abinci ba wani na gaya da wata rana ya da sanar juna biyu shi ne ta cewa ne ina jin bukatar wani abu yace to mina na abdullahi tace ko ita ba ta san ko mina na ba ki san ko mina na ba tace eh to ya za mu tace abin da za a yi kawai dokar da dai bisa ba shi fadar zagaye da ni wallahi malam ba Allah da ya soke shi sabbi hayya ajina ajina yana ta kosai shi ya mutu awaro awara ta mutu mangoro ta mutu yadda sai da sun da zuwa ne a gwalon ma sai ta ce a gwalon sai ce ya a gwalon ma sai ce gatar sai ce kai a gwalon ma a lebo min da yawa da Allah yadda yawon sa ya ba ta sunan ɗebe ta tabbarka ta yi nasha yadda bayan da ta ayi kwanaki kuma ta ji kuma ta kuma yadda sosai a yau a gwalon ma za a tsaye wa ta ce domin za a tsaye da ce musayi wa da mafi yake karfi za a kama hanya ina mai sai da kihin ga na malamin sabo in kai can wajen gangaren burji suna kawo wa rinna ya tsaye wancan malam sai an yi hanku shi yasa ka ga matasa sabon aure nan aka samu matsala da zaran mace ta ɗauki juna biyu tun nan sai da kicewa har ɓarkewa da kai nisa sau da baka saba ba wannan rigima kai baka san da ita ba dole sai mutum ya yi ta kokari irin wannan ababe yana kulawa ne mace da take da juna biyu tana da bukatar kulawa tana da bukatar tausayawa ta gane cewa abin da ke cikin cikinta yana ci ne daga nau'in abinci da take ka tausaya mata sannan in an ga tana ci da yawa kuma kar a gane ginta an gane ko Allah ya sa mu dace to shine yake cewa baka sauna izama lahama wannan ajin ke muka lullube shi wato da tsokar nama thumma ansha'nahu Allah ya tsara sai muka halicci shi mutum da adam muka halicce shi khalqan akhar wata halitta ta daban wanda muka rike yanda Allah ya soka zo duniya dada sai ka zo duniya ta wannan hanyar da siffar da yake so ka zo in ya ga dama halittar ka duk yadda yake son kira halittar ka ta zama sai ya kira halittar ka haka kaga wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah ya ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khatimun mubin
awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min
فإذا هو قصير مبين الله سبحانه وتعالى يجري أولم يرى الإنسان شتنا أدب بايا دبايا غني أنا خلقناه من نطفة موني فا مكهد الشيش لك تبن مني هنا تبن مني يجاو سارنجني ينا سارنجني ya dawo tsoka yana tsoka ya dawo kashi yana kashi muka lulluɓe wannan kashin da tsokar nama muka halitta shi irin yadda ba ga dama halitta shi fa idza huwa khatimun sai gashi yana yin jayayya da addininmu da shari'armu da dokokinmu mubinun yana mai kokarin bayyanar da kiyayyarsa da adawarsa kaga mutum a ce Allah ya ce annabi ya ce ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka jera ta to sai mun gani eh akwai adalci wurin da ba kwa ga adalci a ce ma ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dawo kana wani tunani kana wani hangen nesa ka biyayya kawai za ka yi bai kamata a ce Allah ya ce ba ka dawo kana jayayya da dokar Allah kana jayayya da shari'ar Allah wanda yana daga cikin dalilin da yasa Allah yake gaya wa dan adam asalin da yasa ya halice domin kar dan adam ya yi jayayya da dokar Allah kada ya yi jayayya da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hajj ma Allah ya yi irin wannan magana ya ayyuhan nas إن كنت في ريب
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل
فهي كانت هذه العرب الله زكى العديد الله سبحانه وتعالى فيها قولي كما قلنا آية تنا بعد ما عندنا قلنا آية كفاية ayat na suratul hajj Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raybi in kun kasance a cikin shakka da gwagwaton min al-ba'd game da tashin kiyama ba ku yarda da akwai tashin kiyama ba to fa inna khalaqana kum min turab huwa mu'alliki baban ku annabi adam min turabin daga turbaya kaga wata magana ce min sunanatin mutini ce mun halitta shi ne shi annabi adam min turabin daga turbaya summa min nutfati ku kuma muka halitta ku daga digon maniyyi summa min alaqatin digon maniyyin nan muka mai da shi taran jini summa min muzaqatin sannan ya dawo tsoka mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa tsokar da mukhallaqatin in mun ga damar mahalitta mutum ya zama mutum mahalitce shi in kuma mun ga dama kada ya zama halitta sai mu sa gaba ɗaya ya zube wannan cikin ya zube ya zama mutum babu shi amma Allah bai haka ba ya samar da kai ka zo duniya ya ku dukkan su da kai Allah ya yi ba bai sa ka cikin wanda mahaifiyarsa za ta yi farin cikinsa ya zube ba sai Allah ya halitta ka cikin mukhallaqatin wa'inda ya halitta su zo duniya su rayu duniya su haihu duniya su hayayyawa su yi kaza su yi kaza duk Allah ya zo daga duniya don kai wani wa ghayru mukhallaqatin linubayyana lakum Allah ya ce mun yi wannan ne domin mu bayyana muku matsayinmu da darajarmu da cikakken ikon da muke ci a kan ku da kuma mu bayyana muku shari'o'inmu da dokokinmu domin ku yi aiki da su ونقر في الأرحام ما نشاء sai mu tabbatar da abin da muke so a cikin mahaifin mace abin da muka ga dama ya zama halitta na mutum sai mu tabbatar da shi ila ajalin musamma zuwa wani lokaci a don ambato zuwa wani lokaci a don ambato ma'ana zuwa lokacin da Allah ya ga damar a haihuwa yasa wani za ka ahaye shi dan wata bakwai kuma ya rayu kuma an moje bai an ci moriya sai wani kuma sai a haife shi wata tara wani kuma wata goma wani wata goma sha ɗaya kai an ce cikin magabata a wanda ya shekara biyu cikin cikin mahaifiya sannan ta haife shi saboda ni Allah ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha an ce akwai wanda aka haifa ko da aka haife shi har da hira haƙori ma sai zo mai saboda ni Allah ya ga dama yana iya bari mutum shi ne ma za ka ce bakwai an ya ga fili ne suna a mai bakwai ce suka ce mai sai a ga mutum ga mace lokacin haihuwa ya yi amma ba ta haihu kuma ta ce tana jin motsin abin tana jin motsi amma ga ce ya yi wata goma ba ta haihu ba wani wata goma sha ne sannan daga baya a haife shi an gane ku Allah ya samu da shi shine Allah ya ce nan a thumma nukhrijukum tiflan sannan mu fitar da ku kuna jarirai jarirai fi buduni ummahatikum mu fitar da ku abin nan tiflan kuna jarirai thumma litablughu ashuddakum kuna nan jarirai mu ci gaba da kulawa da ku dalilanku da tabbugu a shiddarku har sai kun kai kajin kun zama ƴan matasa samari matasa wa minkum har ku kai da ruwa wa minkum man yuwaffa cikin ku akwai wanda bake amsar rayuwarsa tun bai kai da shekarunsa na tsuwa ba wa minkum man yuraddu ila arzalil umur cikin ku akwai wanda muke mayar da shi zuwa arzalil umur shekarun wahala shekarun kaskanci da wanda bai bi Allah arzalil umur shi ne mutum ya kai shekaru na tsufa sun ana yi da kai har aka ba'i da kai na yi wata tsohuwa tana da shekara 120 wannan tsohuwar akwai babban ɗa gidansu kun san duk gida za ka so akwai wanda aka ci da shi to wannan gida ana ci da wannan bawa Allah duk wani taimako babba ne shi aka yi taimako sai dai Allah ya bayar suwa kun san tsohuwar nan mai tsaye ita da tsohuwar baba ne na nan rayu shi wannan mutumin mama sai na nan rayu kawai wai suna ganin mutane na cikowa gidan a yi rasuwar ga zuwa da sun kasu kawar ga sun kasa sabbin zuwa shi wai bin gina mana kaga su ba ku sun kai sauri cikin gida mutane har an ta mutane Allah a bar zuwa ne musu zuwa saboda ba su sani ba na san wani mutum ko da Allah ya amshi rayuwa sai aƙalla ya kai shekara 60 da wani abu zuwa 70 yace ibn malik babbar damuwa ta duniya shine idan na je gai da mahaifiyata sai ta ce wane ne zan ce ni ne wane sai ce ban san ka ba sai ce a'a Hadiya wane ɗanki ta ce a duk kin yana ba haihuwa ne a'a Hadiya wane ki na kaza ki kai ta haiba ne in mutum ya kai wani tsufa sai ana abu cikin gida ko shawar ka ba azai in ma ka ji ana magana ka ta kuka ce ku tsaya ku ja sai da Allah ka ku bar ku rabu da shi kan ku dama magana saboda ne ka kai shekaru tsufa to amma duk da haka shekaru tsufa suka zo mu wani da sauki gurgurdon yadda ka bi Allah gurgurdon riko ka da addini in ka riƙe addini jabau to ko ni shekarun da kankai sai Allah ya haskaka maka kuma ya yi maka kwakwaron da wahala hankalin ka yi amma sai ka tura wani kai kana da shekara 80 ga wani ɗan shekara 60 ya rubu saboda ni shekarun kurciyar an yi abin da aka yi yasa kuna ga kaga irin wannan rayuwar da matasa suke yi wai mutum ya yi irin su koko wannan irin su dambe irin su shawo wallahi ba na yi shekarun tsuwa sun ta kai ga mutum sai ya gane wasu ake shi waɗanda da haka da ana wa ciki suna wani jijjigi cewa ai su suna wallahi ma da in Allah ya yi mutum shekaru ya yi tsawon rayuwa wallahi sai ya ba ka sauki sai ya ba ka sauki ka ga mutum na tafiya irin haka yadda ka san cikin ki akwai wata jihida ka ce mi mai sunanta kwaguwa wallahi sai a gama sunna ta yi da kasan kwaguwa duk wannan rafka da bugu da aka yi lokacin kociya ne tsoron kuma ya kama zai taso ya tambaye ka sai ce to gani in kokowa ce haka in sharo ce haka duk irin wannan wasannin to la hakallu shi yasa in kana wasan kwallo da kurciye ka ce yan shekaru ka bar su ita ball wata abu ce wadda matashi yana da wahala matashi ya zahirar shawar to yan shekarun kurciya ka yi abinka sun za a da ita amma da ka kai wasu shekaru ba ka ci gaba da yi to sai shekaru tsuwan ka wani abu ya kammalo ka wannan aiki to ai malam motsa jiki na to motsa jiki ai kai ya wuce iyaka kai ya wuce iyaka sai zuma da bai sun ce cikin abin da ya ta haifar motsa jiki babu kamar ihu wannan ihu ba in dai Allah ya saka iya ihu in kana son ka motsa jikinka to da Allah sai dai ka tsallake matan mata ka koma damo ka exercise cike nan kun lura saboda iya kowa ya saboda yake ko ina naka aiki da aiki ya haka sai baraka ruga da gudu ka tayi wuri kansa yau da gobe tambayo ka abin da zai to Allah ya sa ku dace yasa Allah subhanahu wataala yace wato ba wa minkum man yurad man yuwaffa cikin ku akwai wanda Allah zai asira rayuwa sai da kai shekaru ba na tsufa wa minkum man yurad ila arzal al umr cikin ku akwai wanda Allah ke bayar da shi zuwa ga wato shekarun kanci da wulakanci in dai mutum bai bi Allah an gane ku shi ne yake cewa da kai la ya alamu min ba'da ilmi shay'a hayya waye gari abinda ma ya sani ta bace ba shekaru da tsuwa ya so a kai ga mutum malai in ba Allah ya ce bace ka ba na daya jin ka zai dauki ka bincika a gari da shi sai kana magana da shi sai ka ji ya ce wane ke cewa an kai kaza kusa an kai ai da ba haka yake ba ka ji ya war dauki gani shi ma ya zo ya rage haka mutum zai yi rayuwa haka haka yadda mutum ya yi wa kansa talibin kwarai ya gyara halayen kuma talibin shi ne gyaran tarbiyyarka yi kokari ka gyara tarbiyyarka tun kana da kwanciya yi kokari ka gyara halayenka tun kana da kwanciya kar ka bari sai tsufa ya zo ka ce gyara haka to lokacin kuma in Allah bai ga dama ba zai ce a'a maganar tuba kan baka tuba haka dai za ka rayuwarka Allah ya sa ba za saboda haka nan Allah ya ce thumma ansha'nahu khalqan akhar sannan muka halicce shi wata halitta ta daban wadda muka ga damar mu halicce shi Allah subhanahu wataala ya ce fa tabarakallahu albarkokin ubangiji sun yawaita fa tabarakallahu alkhairuri da albarkokin Allah sun yawaita ahsanul khaliqin mafi kyautatawa ga halitta halittun da Allah ya duk duniya ba wanda ya kai iya Allah halitta Allah shi ne duk wani abin da kaga dan adam ya kera ko mota ko bashin ko mi sai ka so akwai inda yake da matsala inda za a kai wani sai ce ina ai wuri kaza ba haka yake ba daga zai da wani amma shi dan adam sai Allah ya halicce shi cikin kyawun halitta yasa suratul fil Allah ya ce laqad khalaqna al-insana
laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim
Allah ya ce laqad khalaqna al-insana hakika mun halitta jinsi da dan adam ma'ana mun halitta kayan annabi adam fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun halitta cikin mafi tsarin halitta haka Allah subhanahu wataala ya halitta dan adam kun dai da kun duba halittu irin da dan adam za ka da adam shi halittu na duniya ya yi kowace halitta kyau babu wata halitta wadda aka sa ta hada da ke sai dai a ce ga wata halitta ta yi kama da dan adam amma ba a cewa ta ke dan adam sai dai a ce ta yi kama da shi kenan ba ta kai shi ne Allah subhanahu wataala ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkoci da alkhairai sun tabbata ga Allah mafi kyawun halitta wanda ya kaddasa komai da komai kamar yadda yake so to daga nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kun ma inna ku
kun mai da ku da halalina da majibu
na'am
kun inna kun yawmal qiyamati
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma innakum ba'da zalika sannan ku ya'an annabi Adam ba'da zalika ba'da ida'i ajalin bayan karewar ajalin da Allah ya tiba mun ku zauna duniya bayan ku kai wannan lokacin la mayyitun wallahi ba su mutuwa haka wannan ayat tana tabbata mana cewa akwai mutuwa wajibi ne mutum ya sa mutuwa a gaban idanunsa in zaune kake in tsaye kake in kwance kake kana furanin mutuwa wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita tunawa da mai yanke jiddaji ku yawaita tunawa da mai yanke jiddaji ita ce mutuwa kullu abinda ake so ka dinga yi kana tuna da mutuwa. Saboda min daga cikin tasirin tunawa da mutuwa yana sa ka gyara halayen ka gyara dabi'unka. Saboda ka san cewa duk abin da ke waruwa za a je inda Allah subhanahu wata'ala, kuma Allah zai yi sabit wayannan ayyukan da muke. Dukkanin mu nan za mu je gaban Allah, kuma Allah zai yi mana hisabin abin da ke waruwa tsakaninmu da iyalanmu, tsakaninmu da abokanmu, tsakaninmu da kowa namu. Duk wanda Allah ya haɗa ka da shi sai Allah ya yi muku hisabi a kan wannan alaƙar ta haɗa ku. Yanzu ga yadda Allah rahma, ba mu taɓa haɗewa wuri guda da ni da shi ba, ba yi tsammani ba in ba wurin wa'azi ba, mu yi zaune da ni da shi awa guda, mun taɓa Allah rahma kun jiya ba mu taɓa ba. To sai Allah ya yi mana tambaya awa guda da mun ka zauna da ni da shi, me na yi masa na zarin kare, me na yi masa na kokari in wulakanta ko in zo zarta shi. Wallahi idan na yi mai wani abu gurin nan zai in wulakanta in zo zarta shi gaban ku, wallahi sai Allah ya yi mana hisabi. Shi ma a cikin zaman nan in yi mai wani abu na kokarin wulakanta da zo zarta ni, wallahi sai Allah ya yi mana hisabi. Kai da iyalinka zaman da kuka da kai da matarka in ka zalunce ka ko zan zalunce ka, wallahi za a je gaban Allah. To da haka ƴan uwa mu dinga yi muna tunawa da mutuwa. Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayyitun, lalle ku bayan wannan bayan lokacin da Allah ya tuba muku za ku mutu ku koma inda Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda Allah yake cewa wato dukkanin ku masu mutuwa ne. Kullu nafsin za'iqatul maut,
kullu nafsin za'iqatul maut.
Allah ya ce kullu nafsin kowace rayuwa za'iqatul maut, mai da sanin mutuwa. Wallahi kowa sai ya mutu, kowannen mu ya tuna da wannan. Don kaga wani ya mutu jiya, da ya mutu jiya da kai da kake da rayuwa, wallahi da kai da shi duk ya mutu. Ya mutu jiya kai ku ka mutu ban da gobe, duk dai mutuwa na gani. Kowa ya ɗauki mutuwa ya sa a gabansa, kuma ya dinga yi yana tunawa da cewa lalle zai mutu, kuma in ya mutu lalle akwai zaman barzakh. Za a je cikin kabari a yi rayuwar kabari, bayan mutu ya yi rayuwar kabari za a tashe shi a je gaban Allah subhanahu wa ta'ala a yi mana hisabin ayyukan. Mu daina yi ma junanmu sharri, mu daina cutar junanmu, mu daina zalunta junanmu, mu daina kulla ma junan mu sharri. Wallahi za mu je gaban Allah ai mun isa ga wannan ayi, yadda Allah yake laman yutuna thumma innakum yawmal qiyamati tub'asun
thumma innahum yawmal qiyamati tub'asun.
Allah subhanahu wa ta'ala yace thumma sannan innakum lalle ku yawmal qiyamati ranar alkiyama tuku a su da lalhisabi. Wallahi za a tashe ku domin a yi muku hisabi, za a tashe ku a yi muku hisabi. Wanda za a ba kowa sakamakon aikinsa, kamar yadda Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha,
idza zulzilatil ardu zilzalaha
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
أَثْقَالَهَا
وَقَالَ الْإِنْسَانُ
مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
بِأَنَّ رَبَّكَ
أَوْحَى لَهَا.
الله سبحانه وتعالى يا عم بتعبنا أولاً كيوا قوة زائمة مثال دعاك tuba asuna, za a tashe ku lil hisab don a yi muku hisabi. Waljaza a yi muku sakamako na abin da kun ka aikata. Wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata masa. Malaka thumma ashara ta'ala ila nau'in tsani, sai Allah ya mana ishara zuwa ga nau'i na biyu, wanda shi kuma nau'in nan na biyu sai gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana za mu dora inda muka tsaya. Abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa, kurakurai Allah shi yahe muna, Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro. Mun raga minti shidda kamin lokaci ya hitowa, sai mu an bayan tambayoyin da akwai. Dole mun shiga kuma cikin karatun, za mu shiga cikin wasu surorin da ba wadanda ba su da alaka da su amma da kuduri na bi daga magana da banke jiya a danga kai kariya uku din nan na su mu ya kada to in mun shiga nan kuma ayoyin ba su yawa musu to da haka nan ne wurin kwana sai ayi hakuri muna roƙon Allah subhanahu wataala yanda muka hadu wannan farfadiya Allah ka hada mu cikin aljanna Allah kai mana gafara Allah kai mana rahama Allah kai haske a cikin abrubullah mahaifanmu da dukkan wanda Allah ya kusura yi wasu mu kuma Allah ya ba mu guzurin kisbus Allah ya yanke mana kurakuran mu baki daya Allah ki kara mana albarka za mu ji tambayoyi da aka rubuto su kuma insha Allah gurgudan abin da ya samu tambayar da bai yiwa bari an ka sai kai tsaye za ni ce a bari sai gobe zan amsa ta wanda kuma za ki amsuwa kai tsaye to insha Allah zan amsa Allah shi mana jagora Allah ya saka mu kowa da alkhairi assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.